الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأما العلاج وطرق الخروج من هذه المشكلة وأمثالها من مشكلاتنا العديدة فيكاد يتلخص في الآتي في نظري. أولا القيام بواجب التربية من قبل الآباء وأولياء الأمور. ثانيا نشر الوعي بين الناس وتعليمهم أحكام دينهم. تربية الناس جميعهم على تعاليم هذا الدين الحنيف. ثالثا إصلاح الوضع التعليمي بحيث تتوسع المدارس لكي تستوعب كل من بلغ سن الرشد والتلقي. رابعها محاربة الرشوة من أعلى مستوى إلى أدناها. خامسها التعاون بين سكان الحي الواحد في الدفاع عن حيهم وكذلك العناية بتربية أولادهم وإيجاد مدارس ومراكز للعناية بالشباب. سادسها إيجاد مراكز التدريب المهني في الحاضر والبادئ لمحاربة البطالة. ثم إنه لا بد أن يقوم أولياء الأمور بواجبهم على الوجه الأكمل، فكل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الجريمة على قدر ما يتقلده من منصب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها المسلمين نادقتكم من فوفي نشري المسلمين ودعو بنجدي تعالى يطوك تدوكو كنت كما في درجة منذ سكمكن النباوات وقبما أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينادقتكم من يمن يمن فوفي انت ألي رايكا بالأدمة دسألي دوكيوي نجمع ألا لي دسألي دوكيا manyan manufofi ne cikin manufofi na shari'ar musulunci, cikin manufofi na dokokin da ayoyin alqur'ani suka kunsa, haka kuma hadisan manzon tsira manzo sallallahu alaihi wasallam suka dauki dawainiyar bayyana su da fito da su fili. Shari'ar musulunci ta tsara hanyoyi daban-daban waɗanda za su bayu zuwa ga tsareran bil adama da dan adam ya ci gaba da zama mai tsararren mutunci, mai tsararren duni, abin kare wa dukiyarsa ba tare da an yi mata ta'addanci ba. Daga cikin hanyoyi da aka tsara don tsare rayuka, ko in ce su rayukan da kafin hanyoyin shari'ar musulunci ta tilasta tsare su, shine rayuka kamar haka. Farko, rai na mummuni. Dukkan mutumin da ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to lalle wannan kalma ta tsare masa jininsa, ta kuma tsare masa zuciyarsa. Mutum na biyu cikin wanda ake tsarewa jininsa ba za a malalar da jininsa ba, kafirin da ya yarda ya yi zama ƙarƙashin daula da musulmai suka ci ta da yaƙi, za a ƙyale shi da aƙidarsa ta kiristanci ko yahudanci, amma zai zauna yana bayar da jizya a kowace shekara, sannan kuma zai bi ƙa'idodi na zama a ƙarƙashin daular. Irin wannan kafiri sawabin ya zama mai Yahudi ko Kirista, shi ma jininsa abin tsarewa ne karkashin ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga nan rai na uku, rai na waɗanda kuna cikin yaki da su a matsayinku na kafirai, sai kuka yarjejeniyar tsagaita wutar yaki zuwa wata ɗaya ko biyu ko uku ko shekara ɗaya, to dukkan mutanen da aka yi irin wannan yarjejeniya da su, to haramun ne ka ribaci lokacin hutu suka ce ka kai musu hari, dai idan ka haka ka yi yaudara. Su suna zaune cikin amincin an yi yarjejeniya an tsagaita wutar yaki, kai ko musulmi ka je ka yake su, yaƙar su haramun ne, zubar da jinin su haramun ne. Daga nan sai na hudu, shi ne ram kafiri wanda yake zai zo ƙasarku ta musulunci bisa ga kariya ta wane, wannan nan shugaba ne ko kuma a'a mabiyi ne ba shugaba ba, ya baiwa wani kafirin tsaro, ya nemi izinin shugaba cewa wane kaza da zai zo da kasa kaza baƙona ne, zai zo yayin sati ɗaya ko sati biyu, a ba shi izini ya zo. A irin wannan wajibi ne a ba shi izinin ya zo, sannan wajibi ne idan ya zo a tsare masa jininsa, a tsare masa dukiyarsa. Idan wani yace zai yake shi ko ya kashe shi, to yayi ta'addanci. Ko da ko ya fito daga kasar da akwai yaki tsakaninmu da su, babu wata yarjejeniya ta tsakaita wata yaki tsakaninmu da su, tunda dai an ba shi aman, to dole ne a tsare masa jininsa da dukiyarsa. Wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Wadannan sune rayukan da wajibi ne a tsare su. Kada mutum yace dan wani kafiri ne, dan wani ba musulmi bane, ya halatta malalar da jininsa, kila ya iya shiga ɗaya daga cikin waɗannan guda uku. In ko har ya shiga ɗaya cikin guda ukun nan, cewa kafiri ne wanda yake ma'abucin jizya, ko kafiri ne da aka yarjejeniya ta tsagaita wata yaki, ko kafiri ne da aka ba shi amana ya zo ya zauna a garinmu ko na a makamancin haka, to zubar da jininsa ya zama haramun. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya zubar da jinin kafirin amana, to haramun ne ya shaƙi kaifin aljanna ba ma shiga ta ba. Tare da cewa ana iya shakar kancin aljanna tsakaninka da ita tsawon tafiyar shekara 500. Shari'ar musulunci ta tsara hanyoyi kamar yadda na faɗa don tsare rayuka. Daga cikin hanyoyin, haramta ta'addanci da rai. Ubangiji ya ce wa man yatakallamu mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Dukkan wanda ya kace ran mummuni da gangan, sakamakon sa wuta jahannama zai dawwama a cikin ta. Allah ya yi fushi da shi, Allah ya tsine mashi, Allah ya tanada masa azaba mai girma. Sannan Ubangiji ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq. Kar ku kace rai irin ran da Allah ya haramta kace ta sai in ta taka dokar da ta cancanci kisa. Idan musulmi magidanci ya yi zina, ya kai kalmar shahada a nan ba za ta kare shi ba, za a je a jefa shi har sai ya mutu. Idan musulmi ya kace ran musulmi dan uwansa, a nan ko da ya furta kalmar shahada sau miliyan sai an kashe shi, saboda ya keta wata doka da shari'a ta sanya horo na kisa a kanta. Da dai sauran dokoki makamanta waɗannan. Wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq. Allah ce wa man qutila mazluman, duk wanda aka kashe shi ana zalunta sa, faqad ja'alna li waliyhi sultanan. To hakika mun baiwa ahlinsa, danginsa, yan uwansa wata dama. Dama guda biyu, duk wanda suka ga dama suka dauka shari'a ta ba su ita. Damar farko su ce dole sai an kashe wannan mutumin da ya kashe mana uba ko wa ko kani ko dan uwa. Suna da damar su je su kai kara kotu, kuma kotu idan hakan ta faru ta sa a kashe shi in dai kisan ganganci yayi. Dama ta biyu su ce mun yafe maganar kisa amma sai ya biya diyar dan uwanmu da ya kashe. A nan gurin ma tilas zai kotu ta tilasta shi ya biya diyar wannan mutumin da ya kashe, wanda kiyasin diya a wannan shekarar ya kusan kai miliyan 8 zauna. To idan ko da ana haka, to da rayukan mutane sun zauna lafiya kenan. Domin duk wanda sai in ya kashe wani miliyan 8 zai kisan ganganci diyar da za a biya, ko miliyan 8 ko a karfi, to dalle zai tsare rayukan jama'a. Kaga wannan hanya ce cikin hanyoyi da shari'a ta tsara dan tsare rayuwar mutane. Sannan kuma shari'ar musulunci ta tsara wata hanya ta daban ta kare rayuka, ita ce haramta dukkan wani titi da zai kai mutum zuwa ga kisa. Alal misali, daukan makami ko ba da nufin kai kisa ba, kana yawo da shi a cikin gari. Manzo Allah ya haramta, ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna, dukkan wanda yake daga makami akan mu yana tafiya cikin jama'a, ka rike maki, ka rataya ka san kafadar ka tafi kasuwa da shi. Manzo Allah ya haramta maka wannan. Yace dukkan wanda ya dauki makami akan mu to baya cikin mu. Kazare takobi kana yawo da ita a cikin gari, ha kawai ba wani abu ya faru ba. Kazare kana yawo da ita cikin gari, ba wani abu ya faru ba. Ko ka rike bindiga kana yawo da ita cikin gari ba da hujjar tsaro ba. To wannan duk kana cikin wannan hadisi da manzon Allah ce wanda ya rike makami akan mu to baya tare da mu. Sannan manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisin daban, yace sibabul muslimu fasiqun qitaluhu kufr, zagin musulmi fasikanci ne. Ka ce kuma zaka yake shi ko ba da niyyar ka kashe shi ba, to wannan kafirci ne. Haka manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi. Hadisin farko da nabi Imam al-Bukhari ya rawaito. Sannan na daga cikin hanyar da shari'ar musulunci ta tsara dan tsare rayukan mutane, ko da wani yayi kisa ba a kama shi a kashe sai da hujja, sai da shaida wanda ya gani lokacin da yayi kisa. Ko da mutum yayi laifin da dama kisa ake a laifin a ce yayi zina kuma shi magidanci ne, ba da yayi zina bane ba za a kama shi da kisa sai in ya tabbatar wa kansa laifin ko shaidu hudu sun shaida. In ba dan haka ba, da kawai sai in yi da'awar wani yayi kisan kai, alƙali ya kama shi ya kashe ba tare da an bincika ko ina shaida ba. yi da'awar wani majalisi ne ya yi zina, alkali ya kama shi ce a jefe shi ba tare da an yi binciken ina shaidu hudu ba, a je sanya shaida har sai in an samu shaida kafin a tsayar da dokar, ita kanta hanya ce da shari'a ta tsara don rage adadin kisan kai a tsakankanin jama'a, don bayar da kariya dangane da rayuwar mutane. Sannan na daga cikin hanyar da shari'a ta tsara don bayar da kariya game da rayuwar mutane, abuwa an shar'ar da abuwa ko da an kashe maka dan uwa da ganganci. Allah ya faman ufiya da humin akai shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, yana daga cikin hanya da shari'a ta tsara don bayar da kariya game da rayuwar mutane. Halatta maka abin da da haram ne, Ubangiji ta'ala ya haramta cin alade, ya haramta cin moti, ya haramta cin dukkan wata dabbar da aka kururuta sunan wani ba sunan Allah ba wajen yanka ta, ko aka yanka da niyyar girmama gunki ko da da sunan Allah aka furta wajen yankanta, haramun ne cin ta. To waɗannan ababai haramun ne, amma idan mutum ya samu kansa cikin matsatsi a inda babu abinci sai wannan din, an halatta masa ya ci don kar ya mutu, don a baiwa rayuwarsa tsaro, a baiwa ransa kariya. Famin turra ghayra badin wala adin fala isma alai, famin turra fi makhmasatin ghayra mutajanibin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim. Amma tsare dukiyoyi kuwa, lalle dukiya abu ne mai kima a mahanga ta addinin musulunci, maslaha ta duniya da gyara na duniya baya tsayuwa sai inda dukiya. Da dukiya ne lamarin mutum ɗaya ko jama'a ke gyaruwa, da rashin dukiya ne al'amuran mutum ɗaya ko jama'a ke lalacewa. Jama'a suna da buƙatar dukiya a matsayinsu na al'umma, kowane ɗaya a karan kansa yana buƙatar dukiya a karan kansa na shi ɗaya, shi yasa ake ba da kariya. Abinda kuma ake kira da dukiya ba lallai sai kuɗi ababen ƙidayawa da hannu ba, duk abin da yake da ƙima, kuɗi ne, gida ne, floti ne, gona ce, riga agogon hula abin hawa, dukkan su wannan sunan su mal, sunan al'amwal ya haɗe su gaba ɗaya dukiya. To dukiya ko ana kare ta hanyoyi guda biyu a cikin addinin musulunci. Hanya ta farko bude cewa a neme ta, ba ta kariya ɗin kenan, dai in ba a neman ta za ta kare komai yawan ta. A yau in aka baka dubu ɗari ko dubu mai tan, ko aka baka miliyan ɗaya ko goma, ka kace kace a gida kullun sai dai ka zaro, baka yi investment ɗin su, baka hawar da su ba, to ana nan kana zaruwa wata rana zaka je babu komai. Shi yasa sai shari'a ta tsara ɗaya daga cikin hanyoyin kare dukiya shine bude hanyoyin neman ta da haɓaka ta idan ka samu. Kar ka daskare ta ajiye a banki ba tare da tana karuwa ba, lalle ya kamata ka sa ta cikin jama'a tana zurga zurga, ka saya ka sayar, ka yi cinikayya, ka yi gogayya da ita, dan lokacin da ka fito da miliyan biyu daga banki kace zaka sarrafa su, kila a wannan yinin sai mutum hudu ko biyar sun koki a sanadiyar miliyan biyu ɗin ka da sai zurga zurga tsakanin jama'a, wani ya samu aikin yi, wani ya samu aikin yi. Amma idan ka fuskance ta a banki mutum uku kenan sun rasa aiki a wannan ranar, idan miliyan biyu ce kuma ta karu ta ga wata uku, mai miliyan ɗari a banki wanda baya sarrafa ta, wato ya rushe dama ta aikin yi ta wajen mutum 20 ko 30 ba tare da ya samu rusa aikin yi ba, kaga dole a samu hawar zaman kashe wando a cikin ƙasa da kuma ayyukan barna su yaɗu a tsakankanin jama'a. Shi yasa shari'ar musulunci ta tsara hanyoyi na a nemi dukiyar ko a yaɗa ta ko a hawar da ita don a tsare ta, wannan ta wannan janibin kenan. A ɗaya janibin kuma shari'a ta tsara hanyoyi na a tsare dukiyar, a kare ta don ta ci gaba da zama kanta salwanta. Daga cikin hanyoyin da aka tsara don neman dukiya da haɓaka ta, sai ta sayarwa na ciki, kwadago na ciki, noma yana ciki, kiwo na dabbobi yana ciki, duk kowane irin abu da zaka saya da nufin nan gaba ka sayar da shi, ka sai fulota don ka sayar nan gaba, ka sai mota don ka sayar nan gaba, ka sai gida da gona don ka sayar nan gaba, duk hanyoyin da shari'ar musulunci ta tsara. Kai kamfani naka da kai kadai ko kamfani na masu hannun jari da yawa, kasuwancin da yake bukatar miliyan biyar, kana da miliyan ɗaya, ina da miliyan ɗaya, kaga ba za mu iya yi ba, sai mun samu wani da zai kawo miliyan uku ko ɗaya-ɗaya masu miliyan ɗaya-ɗaya mu haɗa, sai mu yi, kai ka ci riba ne in ci riba, kowa ya samu riba, wanda idan kowa yake ɓata da hannun jarinsa shi kadai ba zai iya kafa kamfanin ba shi kadai. Duk wannan hanyoyin da shari'a musulunci ta tsara don tsare dukiya, amma daga cikin hanyoyin da shari'a ta tsara don a kare dukiya kuma a ɓangare na biyu shine Ubangiji ta'ala ya haramta yin ta'addanci ga dukiya, yake wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كرهت دوكيوين دونكم تهيئ البرنامج تهيئ الشريعة وتأمن شريعة. allati innal ladina yaquluna amwalul yatama zulman inma yaquluna fi butunihim nar wadanda suke cin dukiyoyi na maraya duka ga zalunci su sani wuta suke kaiwa bakin su wuta suke sawa a cikin su sannan ubangiji ta'ala ya haramta almubazzaranti kace kudin cikin abin da babu bukata ko cikin abin da baya da amfani ko abin da naira biyar ma ta wadatar ka sai ka kashe goma ko abin da ɗari ta wadatar ka sai ka kashe ɗari biyu don nuna isa da kafafa ko dubu ɗaya ta wadatar ka ce sai an kashe dubu biyu almubazzaranti kenan Allah ya haramta wannan dan tsara dukiya wa atul qurba haqqahu wal miskin wa bil sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kai almubazzaranti domin masu almubazzaranti dangi shedan ne shedan ko ya kafirce wa mahaliccinsa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya haramta tozal ta dukiya na daga cikin hanyoyin da aka tsara ta wannan janibi sanya haddi ga dukkan wanda ya saki dukiyar wani an yi haka ne dan a tsare dukiyarka a tsare dukiyata a tsare dukiyar mu Allah ce wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah barawo namiji ko mace ku yanke hannayensu sakamakon irin abin da suka yi dan ya zama narko a kansu dan ya zato gani ga wani kuma ya ishi wani tsoron Allah anan akwai hikima ta addinin musulunci idan mutum ya saci abin da ya kai rubu'in dinari zuwa sama za a yanke masa hannu in ya cika sauran sharuɗa da shari'a ta sanada kaga anan wato kenan rubu'in dinari hannu amma kuma in da wani zai zo ya samu hannunka ya masa ta'addanci ya kulle maka hannu a wajen fada ba fadan jihadi ba haka kawai fada na san rai ya kulle ma hannu ko wani dalili ya sa ya kulle ma hannu a kai ƙara ko to kaga sai ya biya kadiya ta dinari ɗaiɗai har 500 dinari 500 kaga dinari 500 ku kudi ne masu yawan gaske kudi ne da idan za mu tashi kiyasin su to suna da yawa matuƙa mafi ƙaranci ka ce za su kai miliyan 5 ko sama ko ƙasa da haka da kaɗan to idan ko kudin za su kai miliyan 5 kai ko da miliyan 1 aka ce ko da miliyan 2 aka ce ka fillewa wani hannu sai ka biya miliyan 2 diya mai kaddara biyar haka take ko miliyan 1 da rabi ka kudin na da yawa to amma rubin dinari kuwa ka kudi ne wanda ba su da yawa kamar 1,000 da wani abu to shi ne waɗanda suke aiki da kwakwale suke cewa dan me idan an yi ta'addanci kan hannu za a ce 500 amma idan mutum ya yi sata ta rubin dinari kuma a ce a yanke masa hannu ai ya kamata a ce kar a yanke hannu sai in mutum ya sata abin da ya kai dinari 500 sai da idan aka yi wa hannu ta'addanci to za a biya diyar 500 sai malamai suka ce hikimar da ke cikin wannan shi ne hannun da aka zo aka yi masa ta'addanci amintaccen hannu ne don haka sai ya yi tsada dinari 500 wajen diyarsa amma hannun da ya ɗauko dukiyar wani wulakantaccen hannu ne kaskantacce da haka sai ya yi araha ya zanto ko rubi dinari ya ɗauko to daidai da abinda za a yanke hannun da dukiya wannan dan abewa dukiyar dan adam kariya a nuna yadda suke da muhimmanci dukiya a matsayin ka dukiya ubangiji ta'ala ya tsara wannan a cikin dokokinsa sannan na daga cikin hanyoyi na tsare dukiya ga mazul mustafa yayin da ka ari kayan wani ka lalata ya ce bai yadda ba sai ka biya yayin da ka zo kana tafiya ka ce ko mota a guje ka kade san wani ya ce bai yadda ba sai ka biya shi kudin sansa sai ka biya shi kudin sa naira 40,000 naira 50,000 ka kade dukiyar wani sai ka biya shi ka rugo a guje da motarka ka san ba birki ka buga wani ka fasa masa danja ko fitilan mota aka ce kudin ta naira 10,000 sai ka biya shi dan an yi hakan da a bada kariya ga wanda rayuka da dukiyar mutane dai idan aka ce shikenan ka ci banza to gobe ma zaka fasa fitilan wani da danjar wani ka buge dukiyar wani ka tace kazar wani ka kade san wani to kaga nan sai ya kasance dukiyoyin mutane ba su da tsaro dukan waɗannan ku kalle su a matsayin hikimomi da Allah ya tsara kuma ku duba ku ga yadda ubangiji ta'ala ya tsara cewa in zaka ci bashi na ko in ci bashin ka a rubuta dan kar ka zo ka yi musu ka yi harambe dan nima kar ka zo in kara sama da abin da na baka ko kuma kai ka rage kasa da abin da na baka sai aka ce a rubuta idan ka dayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu kuma aka ce ku kafa shaidu lalle ne a samu shaidu guda biyu wastashidu shahidaini min rijalikum fa yabuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada duk da tsare dukiya to ya yan uwa musulmi idan wannan ya zama shine bayani dangane da ran dan adam kuma wannan ya zama shine bayani dangane da dukiyar dan adam to lalle abu ne mai hadari halin da muke ciki a yau yadda ta'addanci da fashi da makami suka yadu a cikin biranenmu da cikin ƙauyukanmu da wuya yanzu a yi kwana 4 or 5 ba tare da an shiga gidan wani an kwace dukiyarsa ba an shiga gidan wani an kashe an shiga gidan wani an yi zaɓe da matarsa kai lokaci guda sai ƴan fashi su shiga gidaje biyar irin yadda ya faru a nan nan gabas da masallaci din nan waɗansu ƴan makonni da suka wuce. A je a kashe wane, a je a bi wane har gidansa, ba bambanci tsakanin birane da ƙauyuka. Kuma a yanzu cikin kowane awa, cikin 24 hours babu wani awa guda ɗaya da ya gagari ƴan fashi a ƙasar nan, sai operation sai fashi a cikinsa. Sai dai in ba su ga dama ba, za su iya da safe, za su iya da rana, za su iya da magariba, za su iya da lisha'i, balle sana karfe uku dare har sai sun sa an yi musu abinci a gida sun ci, bayan sun gama fashin da ta'addancin kafin su tafi. A kashe ran ɗan adam, a ɗauki dukiyar ɗan adam, kun koga ƙimar rai yadda muka karanto cikin nasoshi, kun ga kuma ƙimar dukiya yadda muka karanto cikin nasoshi. In ana yin wannan a da, muna jin labari lokacin bana matasa shekara 15-17 da suka wuce baya, mu ji an ce tsakanin Benin zuwa wuri kaza an yi fashi, tsakanin Ibadan zuwa Lagos an yi fashi, tsakanin Aba zuwa wani wuri an yi fashi, lokacin abin bai keto mana ba. A yau sai muke jin cewa an kashe wani an yi wa wani fashi a Jaiz, an yi wa wani fashi a Rijiyar Lemo, an yi wa wani fashi, an je gidan wani ana neman kashe shi a Batarawa, an kashe likita wani wanda a cikin jama'a ma ba gama garin mutane ba ne, duk mutumin da ya kai mai PhD a cikin jama'a musulmi, wato jari ne shi kadai tangar da mutum 100 ne ko mutum 1000, amma waɗansu kawai ɗan ta'adda sun saki shoshe sun je sun kashe shi. Yana malamin jami'a wanda yake masana'antar kera kwakwale, duk wannan shine abin da ke faruwa. A an shiga gidajen mutane a ɗorayi a wuri kaza a cikin gari a Nasarawa, wanda ba karamar musiba ba ce ba, ya'yan uwa musulmi, musiba ce babba da ya kamata su ja hankalin dukkan wani wanda yake kula da sha'anin jama'a, ya tsaya ya yi nazari mutum ɗaya ko biyu, huɗu ko biyar, sarakuna su zauna ko su kira wanda za su zauna da shi, malamai su zauna ko su kira wanda za su zauna da shi, gwamnoni, ƴan siyasa, ƴan majalisa a zauna. Menene sababin? Ba wani abin da ke faruwa haka ba tare da dalili ba. Yadda za shekara 17 ba wannan abin yanzu ya faru, to ba daga sama Allah ya saukar da wannan musibar ba, a cikinmu ne aka samu sababin da ya yi kwancinta ya ƙyanƙyashe ta, a cikinmu ne aka samu sababin da ya haifar da ita. Sai mu bincike wani irin sababin da suka haifar da wannan barna, bayan mun gano sababin, wani hanyoyi za a riga a bada wannan barna. Mun san dai abin yanzu duk mun gamsu a musulunci haramun ne, har masu yi ɗin ma waɗansu sun gane haramun ne. Sun shiga wani gida a gadon ƙaya, matar gidan bayan sun binciko drawer ta sai suka ga Qur'ani a ciki, sai suka ce ah, ashe ke malama ce, ba gulagulai kenan. Sai ɗaya bayan duk sun gama operation ya kalle ta, ya ce da Allah ki roƙa mana Allah, Allah sa mu daina, kuma dai mun san ba kyau, ba da niyya ba muke miki. Haka ya faɗa mata duka ko sati uku ko huɗu ba a nan gadon ƙaya. Ma'ana gamsuwa da abin cewa haramun ne cikin addini daban, sannan mutum ya samu waje addini, ya samu waɗansu sabubba, ya samu an yi masa dabaibayi da tarnaƙi da zai hana shi yin wannan, shi kuma wani abu ne daban. Da haka mu bincika su meye sabubba. Kila ku yi tarayya da ni cikin abin da na lissafa a matsayin sabubba, kamar yadda nake son kila ku yi tarayya da ni cikin abin da zan faɗa a matsayin hanyoyin fita daga matsalar. A ganina da nazarina, da ƙarancin tunanina, da ƙarancin ilimi ko hangen nesa na, ina ganin akwai sabubban da suka haifar da wannan. Kaɗan daga cikinsu, farko koma baya da ake da shi ta fuskar ilimi. Na fito wannan a baya cewa a yau in dukkan kowace unguwa kowane uba ya yadda ya sa ɗansa ko ƴarsa da ta isa sanya ta firamare, to babu ajujuwan da za su haɗi ɗaya adadin yaran da ake haifa a kowace unguwa, a kowace local government, a kowane kwararo, a kowane ƙauye. To kaga jama'a sun karu da yawa, yara suna hayayyafa da yawa, amma ba a da ajujuwa da za su ɗauke su a mataki na firamare ko a mataki na sakandare, ballantana gaba da wannan. Saboda haka dole a sake su a kan titi suna watan gaririya, ballantana makarantun islamiyya da ba su da gata, ballantana makarantun allo da gatansu ya yi karanci matuƙa ƙwarai da gaske. Kaga ana hayayyafar ƴaƴan ne a sake su a kan titi ya tarbiyyance su, ba ruwan gwamnati, babu ruwan iyaye. Sannan abu na biyu, zaman kashe wando, wanda wannan zaman kashe wando kullum ƙaruwa yake. Yanzu kamfanoni suna karfewa, musamman mu dai a nan yankinmu, a nan yankinmu kamfani nawa ka sani da a nan sharaɗa da dakata, wanda da shekara 15 ko 20 da suka wuce suna aiki, amma a yanzu kuma sun rufe sun tashi. Ka kama titin dakata kawai ka yi ta ganin kamfanonin da ke rufe. Kowane kamfani in za a bude shi zai ɗauki ko mutum 500 ko 700 ko 1000 aiki. In za a yi shiftin uku, 1000 ko 3000 zai ɗauka. To kamfani ɗaya ya zo 3000, ina ga idan ka samu kamfani 10 rara nawa za ta rage maka na marasa aikin yi? Amma a yanzu duk suna nan akan titi. Kuma gwamnati yanzu tana shirin za ta sake korar mutane daga aiki, gwamnatin tarayya, bayan adadin da ake da su. To kaga wannan ɗaya ce daga cikin musibu, zaman kashe wando, bayan wancan jahilci da kuma bayan ilimi. Dalili na uku, ƙarancin addini, mutane babu shu'urin addini a tattare da su.
rayuwa ta insha din mole ko ta hannun kaka ya riga yayi kane kare a cikin zukatan mutane maza da mata birni da kauye lokacin da duk kauce mutun na kallon rigarka baya tunanin irin sana'a da kai ka samu shi yana tunanin shi ma ya samu irin ta ko ta wata irin sana'a baya tunanin tsawon lokacin da kai kila wajen aikin da yake kaga wannan mataki na kawo abin hawan da kawo ko ka gina gidan da kake ciki shi yana tunanin yau ya fara kuma yau ya samu wannan karantin addini karantin fahimta game da rayuwa sannan abu na hudu mummunan tasiri da kafofin yaɗa labarai jaridu akwatunan talabijin sauraron ɗan adam gidajen sinima da gidaje na kallon talabijin da bidiyo da ake ciko a ƙauyuka da kuma cikin gari duk wanda ya taimaka wajen rufe tarbiyya dan dole yara za su da wancan yaran da wancan yaran a cikin an samu mutum tara ba sa shan taba sigari mutum ɗaya na sha ba sa iya hana shi to tun suna jin warin suna tari har su zo warin baya sa su yi tari tun wata rana sai ce shi ma bari ya zuka ɗaya ya ji zukar farko zai yi tari ta biyu tarin zai ragu ta uku da ta hudu kila babu tarin gaba ɗaya daga lokacin ya yi rijista a kamfanin shan taba daga nan sai tabar wuri sai shaulutu tun yana kyamar mai sha yana zama da shi har zai fara sha ta kuduwa bara gurbi guda ɗaya zai iya lalata yara guda goma bara gurbi ɗaya da cikin yara zai iya lalata samari guda goma yarinya ɗaya lalatacciya za ta iya lalata guda goma a yau da gobe in ana ta kuduwa ana zama wuri guda to wannan shine abin da ke faruwa sinima ta hada stadium ta hada gidan kallon bidiyo ya hada mutane sannan kuma ga rashin tarbiya abinda kawai iyaye suka sani ta haifi a yau su zubo suka titi amma wani uban sai ya wata biyu ko uku bai taba zama da ɗansa ba tsawon minti biyar ya tambaye shi me ake koya muku a makaranta ko ta islamiya ko ta boko ko ma in yana zuwa ko in baya zuwa suwa ya abokanan ƴaƴansa suwa ya kawaye ƴarsa duk bai sani ba ba ruwanci idan ya fita tun da safe karfe shida ba zai dawo ba sai fulashe nan da dare karfe goma ƴaƴansa su yi ba sannan kuma ga lalacewar harkar tsaro dalili na ciki kenan wanda adadin jami'an tsaro da ake su ba zai saba amma dan kulun dan dan sandan jihar Kano tsakanin dan sandan kwantar da zuma da wanda ba da kwantar da zuma ba da nake da nawaje da karan dan sanda da dokin dan sanda da kowa da kowa sun kai dubu nawa dubu 30 dubu 20 to kadara dubu 30 dubu 30 ne za su iya hana laifi ga al'ummar da ta kai miliyan 10 al'ummar Kano yau in za a yi lissafi da fitin lillahi ta kano ta kasa miliyan 10 ya za a yi sanda dubu 30 sa hana faikin laifi sannan ba adadin yan sandan bai saba ɗaya kenan sannan kuma babu kayan aiki yawanci bindigogin da ke hannun yan sanda din nan sun wanda turawa mulkin mallaka suka bari ne irin harba ka gudu rabi bindiga rabi itace ita ce a hannun su idan ka harba to ɗaya baka samu ba sai ka sake fukin ka tattaka ka tattaka ko ta tashi ko ba ta tashi ba yan bakin nan suna da manya-manyan makamai sai yan sandan nan za su fuskanci su sannan a da ana bai wa ɗan sanda cikakken horo a yanzu kuwa saboda abin da zan faɗa na gaba shine rashawa yanzu yawanci dan sanda ba horo ne ke sa a dauke shi aikin dan sanda ba tantanta bace ba galibi cin hanci ke sa a dauke mutum dan sanda duk wanda ke sa a dauke sai ba hanya sai a cire wani wanda ya tantanta a sa shi wanda bai tantanta ba a sa mara lafiya a sa ta gayyare sai a sa na kasance a sanya wanda yake wato tabarubi ta cinye shi ko wani abu ya lalata shi gaba daya ga wani wanda ya tantanta mai lafiya ba a sa shi ga jikirin da albashin da yake a yi wata uku ba biya ba bayan ma albashin ko bai zama ga rashin kayan aiki ga rashin kayan more rayuwa wulakantattun gidaje a gidajen na dukkan ma'aikatan gwamnati shi ne gidajen yan sanda in kana son ka ga wulakantattun gida to a ce gidan dan sanda in dai ba manya-manya ba zuwa can sawa ajin masu nauyi in dai dan sanda ne wannan kawai gidan dan sanda to ta gayyararren gida kenan tare da haka idan yau aka ce dan sanda ya kwanta ya mutu yana mutuwa wani wanda ba ya da irin wannan gidan ya fara zuwa ya gabatar da application da Allah gidan wane in matarsa ta fita ni nake kamu baya takaicin wane ya mutu ko ya za a bar matarsa ta gaba ko kar a barta ba ruwan kowa da a yau idan ya fita operation aka harbe shi babu wani tsari da gwamnati take da shi na a biya diyyarsa ga iyalinsa na a kula da abincinsu cinsu sutura su ilimin ƴaƴansa korar matarsa za a yi da ya'ya biyar da ya'ya bakwai daga barkin yan sanda idan ya so su je ta yi gida su je ta yi duk abin da za ta yi ta je ta yi wanke-wanke a wani gida duk wannan haka ne to ta yaya mutum yana ganin haka zai samu sukunin yin aiki a wata jiha ba aka ce an ba wani kwangila ajin masu nauyi ya sayo irin riguna bulletproof a rabawa jami'an tsaro aka zo aka biya babban kwamanda na jami'an tsaro sai ya ce wa yaransa mu je daji mu gwada ta magani tana yi ko ba ta yi. Suka sanya wannan rigar bulletproof din mai kare harsashi shiga jikin mutum, suka sa jikin bishiyar, suka harba, suka fata-fata da bishiyar. An ba wani kudin, ya cinye kudin kawai, ya je wajen tela ya dinko riguna, ya sa musu suna bulletproof ya kawo. Sannan ba su isa su daga sama ba su ce rigar ba kyau ba za su karba ba. Idan ya haka ce wannan ofisan a iya korarsa. Ai zaman kaddara ne muke zama a Najeriya, tuntun ya kamata kowa ya mutu amma kawai ake zaune da rai. In dai sababba ake bukata wani a rayuwa a ƙasa, babu wani sababbi na rayuwa a wannan ƙasa. Ka duba yadda 'yan sanda suke cikin kaskanci da wulakanci, ka duba yadda suke cikin tagayyara, wake tallafa musu, wake taimaka musu. Akwai wata jiha da 'yan fashi suka damu mutane, suka fita cikin suka dame su, sai jami'an gwamnatin jihar suka haɗu cewa to ya kamata a taimaka wa jami'an tsaro. Suka je suka haɗa kuɗi sai kawo wani babban jami'in tsaro, suka ce me za mu ba ku don a samu damar yin operation a magance wannan abu. Nan take ce in dai sun kawo miliyan 2 zuwa 3 shikenan, aka kawo miliyan 2 aka ba shi ko miliyan 3. Waɗanda za su je dajin su fuskanci abin nan ɗin ɗan fashin, su ko kuɗin mota ba ba su ba, kuɗin mai da za su sa a mota, sai dai idan sun fita sun ji yunwa su ba shikenan sun sa roadblock. Duk wanda ya zo su tare ciwo, a tambaye ka lasisi, a tambaye ka takardu, a tambaye ka ashana, a tambaye ka torch light, a tambaye ka reza, sai an tambaye ka dole abin da babu. Kai in ka san yaran duk abin da aka ce akwai ka ce akwai, akwai a ka ko akwai, to kawo sai ka sa hannu aljihu ka dauko naira 100 ko 200, wallahi a wurin ka tafi dukkan wata takarda da zaka bayar. Ina ruwan ta takardunka yana cikin jin yunwa, ko motar ta kawo gida ba za ta kai gida ba, idan yan fashi sun zo kai da su ake rigen wa zai riga kowa zuwa gida. Wannan shine musibar da ake ciki a cikin wannan kasa. To ta yaya fiki ba zai yaɗu ba tsakanin jama'a? Kuma rashawa ɗin nan fa da ake yi a cikin ƙasar nan ta kai matsayin cewa kusan ka iya cewa kashi 80 cikin 100 na rashawar nan fa daga can ajin masu nauyi ake yin ta, kashi 20 ita ce ake yin ta a ƙasa akan titi. To wannan ita ce babbar musibar da muke ciki a 'yan uwa musulmi. Idan muna son fita daga cikin wannan musiba, na farko dole ne iyaye kowane mutum ya tashi da wajibin tarbiyya dangane da 'ya'yansa. Ka gyara ɗanka in gyara na wata yi garin ya gyaru, unguwa ta gyaru, ƙwararro ya gyaru. Wajibi ne abinda zan iya yi ne kaɗai a gidana in yi, wanda ba zan iya yi ne kaɗai ba sai na fito na tuntuɓi maƙocina na hagun da na dama in kirawo mu haɗu tare mu yi. ƴaƴanmu ba su da makarantar islamiyya, ni kaɗai ba zan iya gina makarantar islamiyya ba, kai ma kaɗai ba za ka iya ba. To shikenan mu haɗu mu biyar, mu shida, mu bakwai, shikenan mu tsara garejin wane ko sauran gidan wane. A takaice wannan shine wurin da za a rinƙa wa ƴaƴanmu extra lesson. Abin da suka rasa a makarantar firamare mu dauki malamin da zai koya musu. Kai ka kawo kaza ne in kawo kaza, wani ya bada garejin sa, wani ya sai bincina, sannan kuma wani ya kawo kaza, wani ya kawo kaza, malamin an dan bashi alawansu. A rage wa yaran zuwa wuraren zuwa na cirbe, ka shagaltar da yaran ka da wadansu ababai masu amfani. Da ya tashi da safe ka tashi da asuba kuna masallaci ka dashi, ku dawo masallaci ba sai da rana kake dambe da fitar abin nan. Ya dawo yana kintsi shiri ya tafi makaranta. Ya tafi makaranta da ya dawo an shirya masa wadansu ayyuka na gida da zai yanta kai ta tuye kwanta ya barci. Da an yi la'asar ya tafi islamiyya. Da ya dawo daga la'asar ka dace kun tafi masallaci tare. Kun ji tafsiri, kun ji wa'azi, kun yi karatun Qur'ani, ko ka dace da malamin tafsirin Qur'ani. Sai kai programming din danka, ka hana masa lokaci. Ka tsara masa. Dole iyaye maza da iyaye mata su tsara wa ƴaƴansu timetable akan wannan. Amma zama da muke da kawai ƴaƴan an zubar da su akan titi, su yi duk abin da suka ga dama su ta kudin da kowa, to wannan ba za ta kai mu ga gaci ba. Sannan na biyu, koyarwa, koyar da addini a tsakankanin jama'a. Wa'azi, faɗakarwa, wa'azi, faɗakarwa da karantarwa, sanya darasi masu muhimmanci a cikin masallatai, a samu malamin da ya cancanta ba wanda bai cancanta ba. Sannan abu na uku, dole ne gwamnati ta gyara harkar ilimi tun daga mataki na firamare har zuwa mataki na sakandare har zuwa gaba da haka. Sannan kuma dole a yaƙi rashawa da cin hanci. Sannan kuma dole mazauna unguwa ɗaya su yi wa kansu wani gata nasu na kansu. Ya za su zauna su kalli unguwarsu su ga me suke ciki? Yara nawa muke da su samari da ba su da aikin yi? Ya za mu nema musu? Yara nawa suke buƙatar makaranta? Ya za mu taimaka musu su tafi makaranta? Yara nawa ne suke buƙatar koyon sana'a? Ya za mu ware wata cibiya a matakin unguwarmu ta koyon sana'a, ta yadda yaran a koyar da su sana'o'i da za su iya riƙe kansu? A karan fara akwai wahala, amma kuma dole sai an yi haka. Dan in ba a yi haka ba, wahalar da za ta biyo baya dabo da ake cikin su, kuma dabo da ake so a fuskanta, ake jin tsoron fuskanta, dole sai an yi wannan. Sannan mutane su tsara wa kansu yan sintiri a matakin unguwa unguwa irin yadda waɗansu unguwanni suka yi, dole sai da wannan su haɗa kai, wato ainihin da jami'an tsaro wajen samar da wannan. Sannan dole ne gwamnati ta sake zura ido wajen harkar koyar da samari sana'a din nan, a faɗa da abin sama da yadda yake a yanzu. kuma kar a kyale shi a mataki daya, matakin jiha ko tarayya, a'a jiha tarayya karamar hukuma, inda duk kudin da za a samu za a sanya rabi a cikin wannan bangaren, wallahi ba ilabi ba, da rashin aikin yi, da yunwa, da kishirwa, da jahilcin addini shine ke sa mutum ya je aikata aikin barna. Yawancin yan mutum nan ƴaƴanmu ne, danginmu ne, kannanmu ne, a cikin mu suka taso, sun samu kansu cikin wani kuncin da su ba su da dabarar da za su fitar da shi. A nan gurin dole sai an tashi an yaƙi abin ririn, ko ba ta hanya ɗaya ba, hanyar duka da hanyar tasawa da hanyar kaza tana da nata tasiri, amma ɗan kaɗan ne, amma hanyar me ya haifar da matsalar, rashin aikin yi ya haifar da matsalar, ya za a samar da aikin yi, rashin sana'a ya haifar, ya za a yi, jahilci ya haifar, ya za a gyara harkar ilimi, rashin taimakekeniya tsakanin jama'a ya haifar, ya za a gyara wannan. Dole waɗannan al'amura sai mun kalle su gaba ɗaya ta fuskokinsu da suka dace, sannan wanda zai fi kowa ɗaukar kaso mai tsoka a cikin wannan sune shugabanni da Allah ya ɗora a hannun jama'a. Dukkan waɗanda suke karɓo kuɗi a Abuja da sunan jiha ko ƙaramar hukuma, wallahi ka san su na masuliyya ya fi na kowa a gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyaye suna da nasu kaso, ƴan unguwa suna da nasu kaso, da liman na juma'a da rakamun salawat kowa na da nasu kaso, amma ka san wani ya fi na wani. Duk mutumin da Allah bai karɓuwa ya yi magana gaban jama'a ya samu banda baya da karɓuwa irin wannan. Duk wani babban malami ya samu banda na tsaka tsakiyar malami ko dan kankanin malami ko dan karamin ustazu, kowa dai da nauyin akansa, gargadan nauyin sa, kuma wajibi ne sai wuce akan haka. Kar mu kauce wa matsalar, kar mu rinka kallon yawan abin da muka yi, mu rinka kallon yawan abin da mu yi ba. Yawanci abin da gwamnatoci suka fi so, ƴan siyasa suka fi so, kai ta zuga.